Mummunar fasarar da aka yi wa wata bidiyon da aka yada a kafafen sada zumunta ita ce ta harzuka 'yan Cote d'Ivoire suka shiga farautar 'yan Niger mazauna wannan ƙasa da nufin huce takaicin abinda suka kira wulakancin da jami'an tsaron Niger suka yi wa 'yan Cote d'Ivoire akan hanyar su ta zuwa Cirani. Shugaban kungiyar ONG Jimet mai kare haƙƙin 'yan Cirani Hamidu Manu Nabara na kallon abin a matsayin illolin da jahilci ke janyo wa zamantakewar al'umma.
Matasa da yawa a Cote d'Ivoire kin ba tare da sun yi wani bincike ba suka farma 'yan Niger da ke zaune a wannan ƙasar duka kwace musu dukiyoyi.
A sanarwar da ta fitar, gwamnatin Niger ta yi cikakken bayani a game da abubuwan da suka faru da 'yan ƙasar mazauna Cote d'Ivoire bayan da shugaban ƙasa Mohamed Bazoum ya umarci ministan cikin gida da ƙaramin ministan harkokin waje su tafi birnin Abidjan don duba 'yan ƙasar. Minista Tijani Abdulkadiri shine kakakin gwamnatin Niger.
An samu kamar mutum kusan 40 baɗe wanda aka ce sun ji mu, kuma wa'ansu sun bar gidajensu. An samu kusan mutum 150 wanda ke ofishin jakadar Niger, kuma kusan 50 suna ofishin jama'an tsaro.
Gwamnatin ta dauki matakan gaugawa da nufin kaucewa sake faruwar irin wannan al'amari da ya janyo asarar dimbin dukiya.
Mun san da yawa sun rasa dukiyoyinsu cikin wanga aiki na sha. Na farko dai an ka hukumiti babba na kula da wanga matsala ganin yanda da gaugawa za a dauka matakan da suka dace. Na biyu, a nan ma gwamnati ta kira jakadan kasar Cote d'Ivoire, sannan kuma an tada tawaga babba wadda za ta zuwa Cote d'Ivoire don ta kawo mashi wakilin kasar Niger wanda ke can Cote d'Ivoire din gudunmuwa na ganin yanda da gaugawa za a dauka matakai a huskancewar ga matsalawar da ke nan. Kuma na biyu, a dauki matakai kwakwari don a kiyaye da irin wa'an abubuwa.
Sakamakon damuwa da abin da ya faru a birnin Abidjan, kungiyar 'yan Cote d'Ivoire mazauna Niger ta kai ziyara a ofishin ministan harkokin waje domin jaddada goyon bayanta ga 'yan Niger mazauna Cote d'Ivoire tare da jajantawa al'umma gaba daya. Bagayoko Inza dan Cote d'Ivoire ne da ke shugabancin wata makaranta mai zaman kanta a nan Yamai.
Nous venons exprimer notre yako pour dire au peuple nigérien que nous sommes avec eux.
Kwararriya a sha'anin amfani da kafafen sada zumunta Suwaiba Ibrahim na cewa tashin hankalin da ya biyo bayan yaɗa labaran bogi wani abu ne da ya kamata ya zame wa al'umomi da gwamnatoci darasi.
Duk dan ƙasa a hore shi ba saka utilisation irin su su. Wannan yana gizo da muke sama da ita, ya kamata mutane a koya musu ita a rika wayar da kan jama'a a tele da radio. Duk abin da ka gani ko video ne ko hoto ne ko audio ne ba dan an hade shi bane ya zama gaskiya.
Bayanai sun yi nuni da cewa bidiyon da ta haddasa wannan rudani an nade ta ne yau shekaru 2 da suka gabata bayan da jami'an tsaron Najeriya suka kama wasu da ake kyautar zaton mayakan Boko Haram ne. Sake yada wannan bidiyo a farkon makon nan ya sa wasu 'yan Cote d'Ivoire tunanin 'yan uwansu ne ke kan azaba a hannun jami'an tsaron Niger. Rahotanni sun ce tuni hukumomin Cote d'Ivoire suka kama wata mata da ake zargi da aikata wannan ta'asa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.